Shugaban kamfanin kasuwancin man fetur na Najeriya wato NNPCL Malam Melikyari ne ya bayyana hakan a yayin wata ganawa da mataimakin sakataren makamashi na kasar Amerika Geoffrey Piat a wata ziyara da ya kawo ga gwamnatin tarayyar kasar a birnin Abuja.
Wato Amerika ce dama muna tattauna da su akan yadda za su taimake mu mu samu iskan gas na ta shigo cikin kasar mu yayawa mutanen mu amfani kuma sun fito ne su ma mun san abin da aka dosa yadda za a samu da yadda ake lalata mahalli da ake mu ma muna aiki tare da su kuma mun samu iyaka taimako daga gare su shi sa kuma musa za su je su haɗu da mai gida shugaban kasa kuma shi ma duk bagaganin suna kan wannan tafiyar ne lalla iyaka muna da kyakkyawan fata za su taimake mu. Na farko akwai ayyukan da muke don a samarwa ƴan kasa iskan gas ta shigo cikin gidajensu da inda ake dafa abinci da sauransu kuma wannan ba mu iyawa sai mun samu taimako na farko agaji na bashin kuɗi da za a samu ai wannan ayyuka na biyu kuma irin iyawa da ma ake bukata ba mu da shi a kasa saboda haka sun yarda za su yi mana wannan taimako kuma akwai su taimako kuma banda fiye da haka da za su yi mana akan yadda Najeriya za ta kasance kasa ce da za ta yi wa sauran kasashen Afrika jagora akan yadda za a yi aiwa muhallin gyara. A dama mun dade muna aiki da su akan wannan kuma yanzu shine aka dawo ne a kara sabanta shi domin a ci gaba da wannan ayyukan kwarai da aiki. Dama irin wannan zaman sai an samu zama yadda za a zauna tattauna a ci gaba kuma a kara jawo wasu mutane da za su shigo cikin wannan al'amarin.
Geoffrey Piat shine jagoran tawagar gwamnatin Amerika da ta kawo ziyara Najeriya wanda ya bayyana cewa
kasancewar
tawagarsa a nan Abuja a yau yayi nuni ne da irin yadda shugaba Biden da gwamnatin Amurka ta kulla kawance da Najeriya yana mai cewa fahimtar su a game da matakan da kasar za ta dauka a game da yadda za ta ci gaba da haɓaka albarkatunta ta hanyar da ƴan kasar za su ci moriya ta fuskoki na ababen more rayuwa daban-daban baya ga bada ƙarfi ga bacin kare muhalli da ya haɗa kasashen duniya baki ɗaya na da muhimmanci. A nasa bangare babban sakataren ma'aikatar albarkatun man fetur ta Najeriya ambassador Gebrauti Aduda ya ce
for Nigeria now gas is our transition fuel and we want to see
komawa ga iskar gas shine sauyi ga amfani da makamashi a kasar kuma a shirye gwamnati take ta karbi dukkan nau'i na taimako da haɗin gwiwar wanda za su bada gudunmuwa ga kasar wajen inganta amfani da iskar gas wanda kusan dukkan kasashen duniya suka amince da cewa shine mafi kyawun nau'in makamashi a cikin tsarin canji da ake bukata a duniya. Ambassador Gabriel Aduda ya kuma kara da cewa gwamnati ta rungumi wannan sauyi ne saboda irin nauyin da ya rataya a wuyanta ganin irin matakan da ta riga ta dauka don tabbatar da cewa Najeriya ta cika alƙawarin da ta dauka na cire gurbataccen iskar carbon da ke yin illa ga muhalli kuma a shirye gwamnatin kasar take ta yi aiki tare da gwamnatin Amurka don ganin yadda za a iya hanzarta amfani da iskar gas a madadin man fetur ba kawai a cikin gidaje da motoci ba har ma da cimma nasara a cikin ajandar shekaru 10 na tsarin iskar gas din kasar. Kuma gwamnatin kasar na fatan cewa kwamitin aiki da za a kafa tsakanin Najeriya da Amurka zai mai da hankali sosai akan wannan batu. Kazalika ambassador Aduda ya ce a shirye gwamnatin Najeriya take ta samar da wasu abubuwan karfafa gwiwa da za su taimaka wajen jawo hankulan masu zuba jari zuwa wannan fanni ta yadda kasar za ta iya hanzarta cike giben da ke akwai ta fuskar samar da makamashi. Najeriya wacce tuni ta kasance jagora ta fuskar siyasa da tattalin arziki a nahiyar Afrika na neman yin jagoranci wajen aiwatar da matakin adalci da daidaito a ayyukan kawar da matsalolin sauyin yanayi inda a yayin taron COP26 na Majalisar Dinkin Duniya kan sauyin yanayi na shekarar 2021 kasar ta kuduri aniyar kawar da gurbataccen iska nan da shekarar 2060 karkashin jagorancin tsohon shugaba Muhammadu Buhari a wancan lokaci. Lima Abdurrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.